Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 25 ga watan Nuwamba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud zai ba mu kanin labarai.
Hukumomi a Ukraine sun tashi tsaye domin ganin sun maido da wutar lantarki da ruwa a buranan kasar. Kwana guda bayan da Russia ta kai wasu hare-haren sama da suka kakeci ababen more rayuwar jama'a. Wani hari da mayakan da ke ikirarin jihadi suka kai a wani sassanin yan gudun hijira a Mali ya yi sanadiyar mutuwar mutum 11. Brazil ta dare saman teburin rukunin ji a gasaccin kofin duniya da ake yi a Qatar bayan da ta lallasa Sabiya da Chibi ba kodiya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa jihohin Bauchi da Gombe da ke arewacin Najeriya za su shiga rukunin jihohi masu arzikin man fetur, waɗanda kundin tsarin ƙasa ya tanada a basu kaso 13 cikin 100 na man da ake samu duk wata, al'amarin da ake ganin zai kyautata tattalin arzikin yankin arewa.
Kowa ya ga sample na wannan mai a gidansa, saboda haka wannan ba ƙaramin ci gaba bane, wannan zai kawo mutane ayyuka a ƙasa.
Za kuma a ji cewa babban kwamandan rundunar gamayya ta Operation Haɗin Kai, Major General Christopher Musa, ya ƙaryata ikirarin 'yan ISWAP cewa sun kashe sojoji wajen 20 a wani hari a yankin tafkin Chadi da arewacin Borno. Sannan kuma kamar kowace Juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Ukraine sun tashi tsaye domin ganin sun maido da wutar lantarki da ruwa a buranan ƙasar ciki har da Kyiv. Kwana guda bayan da Russia ta kai wasu hare-haren sama da suka kakeci ababen more rayuwar jama'a. A ranar Alhamis, magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya ce kashi 70 na daukacin birnin yana cikin duhu. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a wani sakon Twitter cewa waɗannan hare-hare da Russia ta kai kan fararen kula da ba sa ɗauke da makamai alama ce ta tsananin ragwanci da rashin imani. Kalaman ministan na zuwa ne bayan da shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky ya yi wani jawabi ta bidiyo ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda cikin jawabin nasa ya ce hare-haren na Russia sun fada akan makarantu, na'urorin sufuri da unguwanni. Shugaban ƙasar ta Ukraine ya ce suna jira su ga martanin da ƙasashen duniya za su mayar dangane da hare-haren na Russia. Kwamitin da ke kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya yi alawa dai da tsauraran matakan da ake ɗauka akan masu zanga-zangar lumana a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini, inda ya kaɗa ƙuri'a kan a kafa wani ƙwaƙƙwaran kwamitin bincike kan lamarin. Duk da bin ƙafa da hukumomin Tehran suka yi da yunkurin da China ta yi na ganin an janyo cikas ga wannan matsaya, mafi akasarin mambobin kwamitin 47 sun goyi bayan kwamitin da aka kafa don gudanar da bincike kan irin matakan da Iran ke ɗauka na daƙile zanga-zangar. Zauren da aka kaɗa ƙuri'a ya ɓarke da tafi a lokacin da aka ayyana cewa mambobi 25 sun zaɓi a gudanar da bincike, yayin da 16 suka nuna adawa. Sai kuma ƙasashe 6 da suka haɗa da Armenia, China, Cuba, Eritrea, Pakistan da Venezuela da suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'ar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yaba da sakamakon zaɓen. Yana mai cewa matakin na nuni da cewa kwamitin kare haƙƙin bil'adama ya fahimci girman matsalar da ke faruwa a Iran. Wani hari da mayakan da ke ikirarin jihadi suka kai a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wajen garin Gao a ƙasar Mali, wanda ke ɗauke da mutanen da suka tsere wa rikici a arewacin ƙasar, ya yi sanadin mutuwar mutum 11 a cewar jami'ai. Maharan a cewar tsohon magajin garin Gao Saudi Diallo sun lalata rumbun abinci, sun kuma sace dabbobi da dama. A ranar Litinin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da aukuwar harin a wata sanarwa da ta fitar, ko da yake hukumomin yankin na Gao ba su sanar da aukuwar lamarin ba. Zuwa yanzu babu wata ƙungiya wacce ta ɗauki alhakin kai harin, amma harin ya yi kama da irin wanda mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa, waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar IS a yankin Hamadar Sahara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana karshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Biyo bayan kaddamar da aikin hako danyen mai na farko da gwamnatin Najeriya ta yi a yankin Kulmani da ke kan iyakar jihar Gombe da Bauchi waɗanda ke yankin arewa maso gabashin ƙasar, a yanzu haka dai jihohin biyu za su shiga sahun jihohi masu arzikin mai waɗanda kafin nan su tara ne, waɗanda kundin tsarin ƙasa ya tanada a basu kaso 13 cikin 100 na man da aka samu duk wata. To koya ake ganin wannan ci gaban da yankin ya samu, kuma hakan zai rage zaman doya da manja da ake yi tsakanin yankin arewa da kudancin kasar waɗanda tuni suka dade a fannin hakoman? Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin wannan ba karamin ci gaba a yankin arewacin kasar ta samu ba, musamman idan aka yi la'akari da dimbin albarkatun mai da za a amfana da shi daga waɗannan jihohi, kamar yadda Muhammad Salih Hassan, ƙwararre a harkar man fetur da iskan gas a Najeriya, ya bayyana.
Mai da aka same shi an same shi wato in commercial quantity, abin da yake ƙasa ya kai har a kai waje. Wannan mai ba tun yau ake maganansa ba, akwai man nan ya dade ya fi shekaru da dama da ake ta bincike akan wannan man, saboda tun daga zamanin shugaba General Abacha ake ta maganan yadda za ya fara tono man nan wanda yake tsakanin Borno, Gombe, Bauchi da shauransu, wanda har an fara ayyukan aka zo aka dakatar. Kowa ya ga sample na wannan mai a idansa, saboda haka wannan ba karamin ci gaba bane. Wannan zai kawo mutane ayyuka a ƙasa, kuma zai kawo wa su jihohin nan su ma kudaden shiga, zai kawo wa gwamnatin Najeriya kudaden shiga da zai kawo sana'o'i da dama.
To sai dai a yayin da ake marhabin da wannan ci gaba, wani abin daukar hankali shine batun tsaro. La'akari da tsawon shekaru da aka shafe ana fama da shi a yankunan da suka dade a harkan, kamar yadda masana tsaro ke gargadi akai. Ga dai abin da masanin tsaro Sadiq Garba Shehu ke cewa.
Shi wannan sha'ani na mai duk inda ke ganshi a duniya yana kawo sha'anin tsaro. Irin sha'anin tsaron da ake gani a wasu kasashe ma ko babu a nan Najeriya ba. Kin ga za a iya samun ta'addanci, za a iya samun satar mai, za a iya samun masatar mutane, za ki ga wuri suna zaune lafiya. Amma daga an ce an samu wani ma'adinai a garuruwa ko ƙauyuka wanda yake suna zaune lafiya da suna mu'amala, sai ka ga saboda wannan maganar kuɗin nan sai a dinga zuwa ana samun ɗauki bari a tsakanin su. Sannan ba tsaro kadai ba, har da maganar lafiya. Kin ga idan ba a yi tunani ba ta ina ne za a dinga zuba da gwalan man nan, kaga zai shafi yanayin wurin, zai shafi lafiyar mutane. So waɗannan abubuwa su ya kamata, kamar yadda na ce already mun ga dai hoton taswirin wannan wuri an riga an yi. Amma kullum mu abinda muke bada shawara shine daga wurin zayyana wurin ma a lokacin ne ya kamata a fara tunanin menene zai shafi tsaro, menene zai shafi lafiya.
Masanin ya kuma yi kira ga mazauna yankin na Kulmani da su rungumi zaman lafiya, kuma su ba marada kunya wajen kiyaye duk wani abu da ka iya janyo rarrabuwar kawuna.
Muna fata mutanen da suke wannan wurin za su ba marada kunya, saboda ko a kudu din yake gaban da sauran ƴan fashi da makamai da sauran da masu satar mai, akwai tashin hankali ma tsakanin su kansu al'ummomin da suke kusa da wurin wannan sai da mai din. Abu ɗaya ne muka samu sa'a a nan arewa, shi wannan haƙamman namu kin ga ba a cikin teku yake ba, so maganan a saci mai a shiga teku da shi kin ga mu bamu da wannan. Amma shi sha'anin haƙan mai daga haƙoshi zuwa ɗaukan shi a tanka zuwa aiki na yau da kullum, duka a kowane wuri daga farko har ƙarshen shi akwai inda za a yi samun tarnaƙi na tsaro ko na rashin lafiyar mutane, wanda yake tun daga farko sai an yi wannan tunanin in ba a son a samu haka din.
Ana dai ganin soma aikin haƙan mai a yankin arewacin Najeriya a halin yanzu zai rage gorin da ta sha fuskanta a baya kan batun dogaro da mai da ke fitowa daga kudancin ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ƙarshen labaran duniya.
Wani rahoto da aka fitar a ranar Alhamis wanda ya jaddada wanda jami'ai suka fitar ya nuna cewa tsananin zafi da aka fuskanta a wannan shekara a nahiyar Turai ya halaka sama da mutum 20,000 a Faransa, Jamus, Spaniya da Burtaniya. Tsananin yanayi na zafi ya kai maki 40 na ma'aunin digirin Celsius ko kuma sama da haka a Paris da London a wannan shekara mai karewa, kuma masana kimiyya sun danganta hakan da matsalar sauyin yanayi da duniya ke fuskanta. Wani tsananin zafi da aka yi a shekarar 2003 ya yi sanadin mutuwar mutum sama da 70,000 a sassan nahiyar Turai, mafi aksari a ƙasar Faransa. Lamarin da yasa ƙasashe da dama a nahiyar suka dauki matakai na kan dagarki. Masana a fannin bincike sun ce matakan da aka dauka a yanzu sun taimaka matuƙa wajen sauƙaƙa tsananin zafi da aka fuskanta a bana. Dalili kenan da yasa adadin mutanen da suka mutu a wannan shekara ya ragu. ‘Yan wasan Brazil sun lallasa takwarorin karawarsu na Serbia da ci 2-0 a gasar cin kofin duniya da ke wakana a ƙasar Qatar. Dan wasan Brazil Richarlison ne ya zira duka ƙwallayen, lamarin da yasa ƙasar ta Brazil take saman teburin rukunin ji a gasar. Ga dukkan alamu matakin da kocin Brazil ya dauka na saka Neymar, Vinicius Junior, Rafinha da Richarlison a matsayin ‘yan wasan gaba yayi tasiri matuƙa a cewar masu sharhi akan harkar ƙwallon ƙafa. So biyar ƙasar Brazil na lashe wannan kofi, wannan kuma shine karo na shida da take farautar shi. A karawar da Portugal ta yi da Ghana kuma, Cristiano Ronaldo ya kafa tarihi inda ya zama ɗan wasa na farko da ya zira ƙwallo a gasar cin kofin ta duniya guda biyar, wasan da suka yi nasara da ci 3-2. Ronaldo ya ci ƙwallonsa da bugun fenalti a minti na 65 a rukunin H, amma ɗan wasan Ghana Andre Ayew ya farke ƙwallon. Daga baya kuma Portugal ta yi kukan kura ta ƙara wasu ƙwallaye biyu.
A gaida Mahmud, sai kuma rahoto na gaba. Babban kwamandan rundunar gamayya ta Operation Haɗin Kai Major General Christopher Musa ya ƙaryata ikirarin 'yan ISWAP na cewa sun kashe sojoji wajen 20 a wani hari a yankin tafkin Chad da arewacin Borno. Ya ce sojojin Najeriya na Allah ke baiwa nasara kan 'yan bindigar. Ga rahoton Haruna Dauda Biyu daga Maiduguri.
Tiyata kwamandan na Operation Haɗin Kai da ke nan cikin garin Maiduguri ya ƙaryata batun da ake yi na cewa hayan ƙungiyar ISWAP sun samu nasarar hallaka sojojin Najeriya da dama a yankin tafkin Chad kuma ke arewacin Borno. A makon da ta gabata ne dai wasu jaridun Najeriya da yanar gizo suka dinga wallafa cewa hayan ƙungiyar ISWAP ɗin sun samu nasarar hallaka sojojin Najeriya guda 20 da kuma raunata wasu a garin Malam Fatori da ke yankin tafkin Chad, hada kuma da kwashe makamansu masu yawan gaske. Wanda tiyata kwamandan Major General Christopher Musa ya kare tabbatun, ya ce sojojin Najeriya suna nan suna zo gudanar da aikin su kamar yadda yake, kuma ko da shike sun sabace wasu sojoji guda 5 da kuma wasu guda 10 da suka samu raunuka a zan yaki da suke yi da waɗannan 'yan ta'adda. Ko da shike akwai wasu sojojin su guda 8 da suka kundura ma ba kamar yadda waɗannan 'yan kungiya suka dinga wallafawa a yanar gizo cewa sun halaka sojojin su guda 20 kuma sun jima da dama rauni. Ya ce akwai wasu sansanonin su guda 2 da garin Malam Fatori da kuma garin Abadan da dukkan nasu ke arewacin Borno da kuma akai wani hare-hare. Yace sun bayyana cewa sun kona motocin sojojin guda 2 da kuma kwacin makami masu yawan gaske, wanda hakan ba gaskiya bane, kuma mun san ba gaskiya bane. Ko da shige ko sansanonin sojojin guda 2 da suka yi wa hari kamar yadda nace tun farko, kuma wancan lokaci mun samu nasarar kashe guda 10 daga cikin su, mun kuma kona wasu motoci da suka zo da su akan iyaka. Bincike na nuna cewa akwai maboyan 'ya'yan ƙungiyar ISWAP ɗin a ƙauyen Sulasi da yankin tafkin Chadin da Tumbus da kuma dajin Sambisa da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno. 'Ya'yan ƙungiyar ISWAP gidan na Boko Haram yawancin sukan fito ne daga yankin tafkin Chadi ko kuma dajin Sambisa, wanda rundunar sojan Najeriya ta ce tana samun nasara a kansu da dama. Ko me in Najeriya ke cewa game da irin wannan kirari na sojojin Najeriya?
Alhamdulillahi, mun fi so da mun kullum a ce mana suna samun nasarori. A yanzu idan an ce mana sojoji suna samun nasarori, muna yarda 100%, saboda mun san cewa da gaske suke yi, kuma kada su dinga boyewa. Amma yanzu mun san cewa kawai suna yi na gaskiya. Allah ya taimake su.
Alhamdulillah, wannan abun an dade ana yi, kuma a ci gaba da yi. Duk da ma kauyukan ana maganan gwamnati tana cewa 100%, kauyuka an samu tsaro, amma har yanzu akwai dan rina a kaba wanda ya kamata a sake tashi. Sojoji kar su gaji, mun san kokarin da suke yi, su ci gaba da abin da suke, kuma muna goyon bayan su, muna musu addu'a insha Allah.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da kirarin da sojojin Najeriya ke yi na cimma 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma Masu sauraro, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin manuniya.
Manuniya. Babu fa abinda ya hada harkan ce ko zabe zai hana kidaya. Nemo bayanai muke so mu yi mu ba su masu mulkin.
Shugaban hukumar kidaya ta tarayyar Najeriya kenan ke tabbatarwa da duniya cewa duk da hada kidaya da zabe a shekara guda babu wani abu da zai zo a karkace. Game da maganar Mirza Gashin Bakin da aka yi a masarjin tarayyar Najeriya game da sauyin kudi kuwa ɗaya daga cikin ƴan majalisar ne ya ce a gaskiya wannan tsari ya dace.
Duk wanda yake da magudan kudi a kauyuka to lallai ba mutumin kauye bane. Don haka yayi da kudin nan cikin banki.
Shi kuwa sanata Ali Induman majalisar jantare Najeriya ga yawa duniya yake cewa an dade ana ante kudi don tallafawa talakawa amma sai wasu su sace.
Central Bank da gwamnatin Buhari ta shafidda a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa amma har yanzu ba a gani a kasa. Za mu yi bincike.
Game da zira-zaren zargin zure akan kudin da aka ce a rabawa masana'antun da wani bangare ya kwashe kudi masu kauri kuwa ɗaya daga cikin ƴan majalisar jantare Najeriya nake cewa babu dalilin kafa wani kwamiti da zai bincike don abin ya riga ya sukurkuce.
Kwamiti din ma bata lokaci ne, bai da wani abin da zai in ma ya hiddo wani abun bacin rai zai kara hiddo a ce dukkanin arewa biliyan 50 da wani abu.
Wadannan faso mun ta muka tabo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu sauraro ke cewa yana ta faman ƙara fice. Shiri na 93 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa 'yan ƙasa yadda za a yi a tsere wa dukkanin wani cece kuce. Mai yiwuwa cece kucen kuma amma na hada kidaya da zabe a shekara guda a Najeriya ne yasa shugaban hukumar kidayan ta ƙasa Malam Nasiru Isa Kwarra ya kwaso bayanin ga yawa 'yan Najeriya abubuwan da ce ya kamata su tantance.
Abun muna yi ne don taimaka ma ƙasa. Muna son yanda za a yi a tsara ƙasar nan ta ci gaba, jama'a su ji daɗin rayuwarsu a wannan ƙasa namu na Najeriya. Ba mu da wani ƙasa sai wannan ƙasa namu na Najeriya.
Akwai waɗanda ke tsoron cewa za ku yi wannan kidaya a daidai lokacin da ƙasa ke cikin rubibin yin zaɓe.
Babu fa abin da ya hada harkan ce ko zaɓe zai hana kidaya. Shi zaɓe yana da nashi muhimmancin don muna son mu zaɓi shugabanni za su ci gaba da gudanar da aiki da za mu yi mu gyara ƙasar nan. Shi kuma harkan kidaya, nemo bayanai muke so mu yi mu ba su masu mulkin da masu kasuwanci yanda za su yi su sami bayani da za su yi tsara yanda za a kyautata ma jama'a rayuwarsu. Ai, sai mu ce wannan shekarar na da muhimmanci kenan. Bayan an yi zaɓe, sannan kuma su sake fitowa bayan an gama zaɓe, su zo a kidaya su don mu san ina kake, yaya yanayin rayuwarka yake, shekarunka, jinsinka. Duk wannan bayanai yana taimakawa gwamnati game da za ta yi tsare-tsaren kyautata rayuwar jama'a.
Game da maganar sauyin kuɗin da aka tada jijiyar wuya a kan shi a masarjin tarayyar Najeriya kuwa ɗaya daga cikin ƴan majalisar sanata Yusuf Abakar Yusuf ne ya ce wannan tsari na sauya kuɗin fa zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya da ya riga ya lalace.
Akwai wanda suka tara makudan kuɗaɗen nan, wasu suna jeji, wasu suna cikin gidajen mutane, wasu suna nan, wasu suna can. To ana so a dawafa da kuɗin nan gabaki ɗaya cikin bankuna don muddin kudaden nan ba sa cikin banki da wahala a gyara tafiyar tattalin arzikin ƙasar Najeriya.
Shekaru 19 da suka wuce aka yi irin wannan sauyin fasalin. Me yasa ya dauki tsawon lokaci kafin a kai ga yau?
Bai kamata ya tsawon haka ba, amma to ake cewa yi na ai gara mutum ya yi latti da ya ki zuwa wajen aiki ko?
Akwai kuma garuruwa da a yanzu haka ba su da bankunan nan. Sai aka ɗibarwa wannan sauyi kwanaki 45. Baka ganin waɗannan kwanakin sun yi kaɗan?
Ba su yi kaɗan ba. Wane ne a ƙauye yake da
magodan kudi da ba zai canja kudinsa cikin lokaci ba. Duk wanda yake da magodan kudi a kauyuka to lalle ba mutumin kauye bane. Mutumin binni ne da kudi kai kauye ya aje. Don haka ya dawo da kudin nan cikin banki.
A makon da ya gabata ne majalisar dindin taren Najeriya ta kafa wani komiti da zai bi sahun zirazaren zargin zure akan maganar tallafawa kananan masana'antu a Najeriya da aka ce an yi wannan rabon kudi ne a jirkice. Sanata Muhammad Ali Induman da ya dira da wannan batu cikin zauren Masar ya ce tunuma dai komitin da aka fa ya riga ya fara bincike.
Wani report wanda na yi bincike ya nuna cewa Developmental Bank of Nigeria a shekara 2021 sun rabar da kudi kusan rabin trillion, amma abun takeici shine inda talauci ya fi katutu da kuma inda ake bukatan a farfado da kananan masana'antu ba su samu ko rabin abun da suka rabar ba. Kashi 47 cikin 100 kasan Lagos kawai ta karba. To gara ma a mutanen Northwest sun samu kashi 5, amma mu da muke Northeast mun samu kashi 1 bai kai biliyan 5 ba. Kulliya ba ta biya kudin sabulu ba. Ayi bincike shin kudin nan nawa ne, me yasa aka rabar da shi ba haka ba? Kuma a cikin wannan bincikin za mu ci gaba don wannan ɗaya ne daga cikin da yawa. Central Bank da gwamnatin Buhari ta sa fidda a hanyoyin da za a taimaka ma talakawa, amma har yanzu ba a gani a ƙasa don matsalan wayanda aka sa su su yi.
To me majalisa ta ce akan yanzu?
An riga an kafa ad hoc committee za mu yi bincike musamman ma akan cewa talauci fa ya addabi arewa musamman.
Sai dai kuma duk da wannan sanata Ahmad Babba Kaita na jihar Katsinawa ya ce shi bai ga dalilin kafa wani kwamitin da zai binciki wannan batu ba domin dai maganar ta riga ta sukurkuce.
Ni in kina son ra'ayi na kan wannan abun yaudara ce da sakarci, saboda babu yadda za a ce a shekara 7 ana ba da waɗannan tallafin dubba mu tashi bincike shi wasu rawata uku gwamnati ta kawo kace. Ni ina ganin an kawo wannan ne kawai don a ƙara ɓata mu 'yan Najeriya hankali da kuma ɓata musu lokaci. Ba ni goyon bayan wani kwamiti a sabo gwamnati ta zo ta yi binciken abin da ya faru. Abin da zai ƙara ba kyaushi da kuma abin ta babban takeici shi ne duk waɗanda suke ba da hanyoyin tallafin nan da manya-manyan arewa duk su ne suka cika wurin. In kin dawo nan majalisa mu ma muna da irin namu laifi, saboda kwamitocin mu dama ya kamata su sa ido kan irin waɗannan abubuwan. To kuma yanzu abu ya zo ƙarshe sai a zo a ce an yi wani kwamiti. Ni ba na cikin wanda zai kwamiti din ma ɓata lokaci ne, bai da wani abin da zai yi. In ma ya hiddo wani abu, abin ɓacin rai zai ƙara hiddowa. A ce duk girman arewa jiha 19 tana da biliyan 50 da wani abu, amma Lagos kaɗai tana da abin da ya yi abubuwan da aka ba 'yan ƙasashen sauran jihohin arewa. Kuma gwamnati ce ƙarƙashin Muhammadu Buhari, gwamnati ce ƙarƙashin minista Shamsuddin Ahmed, gwamnati ce ƙarƙashin minista Sadiya. Ga su ne na fara lissafa miki kana a nan majalisai mu ma ba a baya ba. Kai wannan magana ɓata lokaci ne, yaudara ce kawai a bar ta a wuce wurin. In gwamnati ta zo sabuwa wadda Allah ya ba, in har yana da kishi ya so ya bincike ya ji abin da zai faru.
Ba baƙon abu bane cewa 'yan siyasa musamman dai a Najeriya kan tattago katon alkawari, amma daga baya in sun ci zabe kuma su buge da kauce-kauce. Sai dai shi dan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar adawa ta ADC a jihar Kanawa Dr. Aminu Abdulrahman Anas ya ce duk abin da suka yi alkawari za su tabbatar da sun jajirce.
Jihar Kano ci a gabanmu, kuma kudin gaba daya kun san tarihin mallam. Na daya tsaye da doka da oda, na biyu maganar muhalli, na uku maganar ilimi, na hudu lafiya, na biyar shi ne maganar tattalin arziki. To in ka dubi rayuwar dan adam gaba daya cikin wannan abun a dungurgun anan suke, ba wai dama ce wai kai zo kai ka gina kanka ba.
Kullum 'yan siyasa idan zabe ya zo dama sukan fitar da jadawali, amma dabbaka shi shine gizo yake saka.
Kai magana ce simple, ina mamalubi ne ce dama an yi niyan a yi aikin ne. Kai ne fa ka rubuta ka ce in ka zo za ka raya makarantu da asibiti, sai ka tsince kana gina gadoji da sauransu. Kaga ta bar abin da kai ne kuma ba ita ake zuwa ba, dan haka ake samu wannan nakasu. Duk abin da yanzu hauragi yake ai, an ba mutun ya da samu nutsuwa ba, babu nutsuwa ka karanta mutum shi na ka sai tashi. Mutanen kuma ko mun imani har ga Allah subhanahu wataala, Malam Ibrahim Kale shi za su zaba.
To duka iya iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun ga yau dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu akan madafin ikon fa suna ƙara ƙarewa ne kullun a hukumance domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 185 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin ikon dukkanin kujirin da suka rike su kubuce kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi bayan ta tabbatar da ta tantance sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
Toma Dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar Juma'a Nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaici.
Hukumomi a Ukraine sun tashi tsaye domin ganin sun maido da wutar lantarki da ruwa a biranen kasar ciki har da Kyiv. Kwana guda bayan da Rasha ta kai wasu hare-haren sama da suka kaikaici ababen more rayuwar jama'a. A ranar Alhamis magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya ce kashi 70 na daukacin birnin yana cikin duhu. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a wani sakon Twitter cewa waɗannan harare da Rasha ta kai kan fararen kula da ba sa ɗauke da makamai. Alama ce ta tsananin ragwanci da rashin imani. Kwamitin da ke kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya yi Allah wadai da tsauraran matakan da ake ɗauka akan masu zanga-zangar lumana a Iran. Tun bayan mutuwar Mahsa Amini inda ya kada ƙuri'a kan a kafa wani kwakwaran kwamitin bincike kan lamarin duk da bin kafa da hukumomin Tehran suka yi da yunkurin da China ta yi na ganin an janyo cikas ga wannan matsaya mafi akasarin mambobin kwamitin 47 sun goyi bayan kwamitin da aka kafa don gudanar da bincike kan irin matakan da Iran ke dauka na dakile zanga-zangar zauren da aka kada ƙuri'a ya barke da tafi a lokacin da aka ayyana cewa mambobi 25 sun zabi a gudanar da bincike yayin da 16 suka nuna adawa wani hari da mayakan da ke ikrarin jihadi suka kai a wani sansani an gudun hijira da ke wajen garin Gao a ƙasar Mali wanda ke dauke da mutanen da suka tsere wa rikici a arewacin ƙasar yayin sanadin mutuwar mutum 11 a cewar jami'ai maharan a cewar tsohon magajin garin Gao Saudu Diallo sun lalata rumbun abinci sun kuma sace dabbobi da dama a ranar Litinin Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da aukuwar harin a wata sanarwa da ta fitar ko da yake hukumomin yankin na Gao ba su sanar da aukuwar lamarin ba
To masu sauraro anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri a huta lafiya.